بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka, ‘yan uwa, ina yi mana gaisuwa ta addinin Musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta’ala, wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta Alhamis. A yau muna 23 ga watan Rabi'ul Tsani, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447, wanda yake daidai da 16 ga watan 10 shekara ta 2025 miladiya. Wannan shine darasinmu na 9 a cikin karatun littafin Zahiratu Batin Iman na babban malami Fadilatu Sheikh Muhammad Salihul Munajjid, Allah madaukakin sarki mishi rahama. A wannan majalisi mai albarka a nan Masjidu Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, dake nan unguwar Sarki Rulwanu Katas a nan cikin garin Bauchi. Darasinmu na baya mun tsaya ƙarshen lamba ta 14 daga cikin gabobi da malami yake kawo mana alamomin da mutum zai gane cewa imanin shi yayi rauni. Malam ya ambata mana daga ci akwai ihtiqadul ma'ruf, shine ga aikin alheri ne, amma mutum ya dinga ganin cewa wannan aikin ladansa karami ne, raina ladan aikin alheri, raina sakamakon aikin alheri. To wannan yana daga cikin alaman da ke nuna cewa imanin mutum ya yi rauni. Duk wanda imaninsa yake mai girma ne, ma'ana imanin shi bai yi rauni ba. To na farko, duk abin da aka ce wannan aikin na alheri ne zai hada tsakanin shi da Ubangiji, zai matsar da shi kusa da Allah, baya raina sakamakon aikin. Kamar yadda kuma duk abin da aka ce wannan aikin zunubi ne zai nesanta shi da Ubangiji, baya raina girman zunubi, bayi cewa ai zunubin dan kadan ne, da zunubi babba ne sai in nisance shi, ko wani abu makamancin haka. To wannan yana daga cikin alamomin raunin imani, kamar yadda muka ji malam yayi mana bayani cewa idan mutum a zuciyarsa yana raina lada na aikin alkhairi, to kamar yana nuna cewa ya wadatu da wato samun yardan Allah ne subhanahu wa ta'ala, da kuma samun lada a wajen Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kuma man amaba azan an tariqil muslimina kutiba lahu hasan, duk wanda ya kawar da cuta daga hanyar musulmai, wani abu guda ɗaya ka gani wanda zai iya cutar da wani, sai ka daga shi, to za a rubuta maka lada. Wa man tuqbilat lahu hasana duk dakhala aljanna, manzo Allah ya ce duk wanda aka karba masa aikin alheri guda ɗaya ya zamana yana da wani lada guda ɗaya a littafin sa karbabbe, manzo Allah ya ce wannan ya shiga aljanna sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. A wani hadisin da muka ji malam ya ce man rafa'a hajaran min at-tariqi kutiba lahu hasana, manzo Allah ya ce duk wanda ya daga dutse daga kan hanya saboda kan dutsen nan ya cutar da musulmai, za a rubuta masa lada. Wa man kana lahu hasana dakhala aljanna, duk wanda yaje lahira da lada guda daya karbabbin lada guda daya zai shiga aljanna zai shiga aljanna kaga karbabbin lada guda daya din nan kuma yana biyowa ne bayan a ce mutum yana da imani idan mutum ya mutu da tauhidi cikakken tauhidi to koda bayi da komai na ladan aikin alheri zai shiga aljanna koda kuwa Allah cikin ikon sa da adalcin sa ya kaddara masa ya shiga wuta kafin ya fito da shi ya kai shi aljanna domin a mutane akwai wadanda za su mutu da imani da tauhidi za kuma su shiga aljanna amma ba a karan fari ba sai Allah ya yi musu azaba gurgurdan abin da suka aikata na zulubi wanda wannan azaban da Allah zai yi musu kuma adalci ne na Allah shi Allah mu'amala tsakanin sa da bawa mu'amala ta adalci ne da mu'amala ta falala duk wanda Allah ya mishi mu'amala ta adalci to ba zai kai labari ba dan mu'amala ta adalci tsakaninka da Allah shine fitfotat ba daga kafa abika a taku bayan taku bomba to bomba haka za abika kana yi a saka maka kana yi a saka maka kai ko ba wanda zai sha ba wanda zai tsallake amma mu'amala ta falala ita ce Allah ya zuba maka ido kai mara kyau a yafi kai mai kyau a baka lada har da kari to wannan mu'amala ta falala ke ne wannan abin da ya dace kowanne bawa ya roƙi Ubangiji kenan amma ba adalcin Allah ba dan adalcin Allah ba wanda zai tsallake babu dan adalci shine in kai zunubi daya a rubuta maka zunubi daya in kai tasbihi daya a rubuta maka tasbihi daya to adalci shine duk abin da ya shiga cikin littafinka zunubi ko alheri ba za a gone shi ba sai an saka maka wannan shine adalci muna fahimta ku amma Allah ya yi maka falala to in kai zunubi sai a yafe in kai aikin alheri kuma sai a ninka maka lada Allah ka ba mu daga falalanka za mu tashi insha Allah ta'ala akan alama ta 15 balan yace shine adamul ihtimami bi qadayil muslimina shine ya zama na mutum bayi damuwa da matsalolin musulmai al'ummar musulmi tana cikin matsala al'ummar musulmi tana cikin damuwa ya zama shi wannan ba damuwar sa bace bai ma damu da wannan ba bayi damuwa da matsalan da al'ummar musulmi za ta shiga wala tafa'ulu ma'aha baya kuma nuna wato damuwar sa ko kuma kokari da fadi tashi wajen ganin yaya za a warware wannan matsalan da musulmai suke ciki la bi du'a'i baya addu'a wala sadaqati baya bada sadaka wajen fidda al'ummar musulmi daga damuwa wala i'ana ko kuma wata gudumawa ko taimakon da zai iya bayar wato ba zai yi ba ba zai yi ba fa huwa baridul ihsasi tijaha ma yusibu ikhwanahu fi baqa'il alami min tasallubil aduwi wal qahri wal ittihadi wal kawarith malai yake cewa shi wannan mutumin mai raunin imani zaka same shi wato baya ma jin damuwa ko wata matsala a zuciyarsa yana zaune cikin kwanciyar hankali baya jin wato wani abu yana damun shi na abin da ke damun ƴan uwansa musulmai a sauran inda wato musulmai suke a sauran wajaje na duniya na yadda abokan gaba ke kama kariya akan musulmai da yadda abokan gaba suke samun dama akan musulmai da irin matsaloli da bala'o'i da musulmai suke fadawa ciki to shi baya ma jin wani abu yana kwance cikin kwanciyar hankali baya jin komai fa yaktafi bi salamati nafsihi shi yana ji maransa shi in dai yana cikin kwanciyar hankali to shikenan komai ya lugi nan sauki muna fahimta ku in dai shi hankalinsa kwance to shi ya zo gidan sauki daka sauran ƴan uwansa musulmai da abokan gaba ke kama kariya akan su da yadda abokan gaba ma'ana in an ce abokan gaban musulmai kowa ya sani su ne kafirai da yadda suke wato yin sukuwa yadda suka ga dama akan musulmai ba zai musu addu'a ba in yana da dama na mulki ko wani abu makamancin haka da zai kawar da wannan da gudumawan da zai bayar ba zai bayar ba kaga yanzu kamar misali idan ka ɗauki misali da wajen Najeriya da cikin Najeriya da kaga akwai bangarorin da suna da matsaloli akwai bangarorin da kuma ba su da wannan matsaloli idan ka dauki yanzu ɗan uwanmu musulmai da suke kasashen a Palestine kasan musulmai inda yahudawa da sauran kafiran duniya ke yin sukuwa akan su irin yadda suka ga dama alal akal musulmi zai iya bada gudunmawa ta bangare biyu na farko shine addu'a gudunmawan farko kenan addu'a na biyu kuma shine ta yawan rubuce rubuce da musulmai za su hadu domin su tinkari wannan matsala amma yanzu idan aka tambaye ni ni yanzu daga kaina in fara da kaina idan aka tambaye ni aka tambaye ka waɗancan ƴan uwanmu musulmai da ake kashe su a Gaza ake kashe su a Palestine ake karkashe su tsakanin na da Allah tsakaninka da Allah yaushe rabon da mu daga haru mu ce Allah ya kawo mu ƴan uwanmu musulmai sauki kaga akwai damuwa kenan akwai damuwa idan ka dawo cikin kasa yanzu mu yanzu misali irin nan jihar Bauchi alhamdulillah idan za a lissafa jihar da take kunshe da aminci da zaman lafiya a Najeriya za a lissafa jihar mu ta Bauchi a ciki mun gode ma Allah akan haka Allah ya karo mana aminci akwai wajajen da su kuma suna cikin matsala suna cikin damuwa yan kidnappers ne yan fashi da makami ne yan kaza da kaza ne suna cikin matsaloli to wace gudumawa mu yanzu zamu ba su anan ko din saboda mu muna cikin kwanciyar hankali shikenan ba ruwan mu da su yanzu abin da ya dace mu taya su da addu'a mu taya su da addu'a domin mun taya su da addu'a kamar mun taya kanmu ne don kasar mu ce kasar mu ce idan matsalar ce yadda ta faru a hankali kara buduwa take yi in muna jin cewa a mu kan ai babu da wata matsala to ran da aka gama da su aka rasa da su a za a yi ina za a yi kanmu za a yi kanmu za a yi saboda haka dole ne mu sanya su cikin addu'a duk da dai mun kaga alhamdulillah kamar yadda ambata Allah ya mana arzikin zaman lafiya mun gode ma Allah akan haka muna ma Allah subhanahu wataala godiya akan haka ni'ima ce daga ubangiji ni'ima ce daga Allah subhanahu wataala wani zai iya tashi daga nan zuwa wata karamar hukuma cikin dare kuma ya isu gida lafiya amma a wani wajen ba zai yiwu haka ba zai yiwu ba yanzu bari ba misali akwai lokacin da muka je wa'azin jiha na kungiyar izala a garin Azali karamar hukumar Katago an tashi a wa'azi kusan 11:30 muka dauko hanyar dawowa gida kusan karfe 1 da wani abu motar ta tsaya a hanya motar tana tsayawa mafi yawan ƴan cikin motar kowa sai ya fara dama ina son kama ruwa sai aka shiga jeji an shiga kama ruwa ce iko Allah yanzu a wani waje ne motar ta tsaya kama ruwan ma ba zai zo maka ba bala ma fito ba bala ma fito ba ballantana moda ta tsaya yanzu irin Sokoto Zamfara moda ta tsaya maka a hanya karfe 1 dare ina kai ina maganar kamar ruwa ai ba mutun kamar ruwa kuma saboda kaga kwanciyar hankali da ni'imar aminci da zaman lafiya shi ya jawo wannan saboda haka su ma bangarorin da suke cikin matsala kaga ya kamata musulmi ya nuna damuwarsa ta hanyar sanya su cikin addu'a mafi girma kenan idan mai mulki ne wajibi ne kaga wannan yana daga cikin alamar da zai nuna maka mafi yawan ƴan siyasar Najeriya imaninsu mai rauni ne a Najeriya nan akwai shugaban kasa akwai ministan tsaro akwai duk wani mai ba mu shugaba shawari akan harkar tsaro duka akwai su a jihohinmu duka akwai gwamnoni akwai kwamishinoni na tsaro duka a cikin jihohin a kan idonsu waɗannan kidnappers ɗin ke sace mutane suna karkashe su amma kamar yadda malam ya gaya mana anan fa yaktafi bi salamati nafsihi shi yana jin in dai shi yana cikin kwanciyar hankali to ba ruwansa da matsalar da ya shafi al'ummar musulmi sai su zuba ido ba ruwansu saboda kidnapper bai taɓa kama wani kawun wani gwamna ba kidnapper bai taɓa kama matar wani gwamna ba 'yan kidnappers ba su taba kawo matan shugaban kasa ba, 'yan kidnappers ba su taba kawo matan ministan tsaro ba, saboda haka babu ruwansu, saboda su hankalinsu a kwance. Kaga alama ce ta cewa mafiya yawan su imanin su yana da rauni, mafiya yawa imanin su yana da rauni. A daidai lokacin da al'ummar musulmai a cikin kasa suke cikin matsala da rashin tsaro da rashin kayan tattalin arziki, makarantu babu kayan karatu, babu wajajen zama, asibitocinmu babu wajajen, babu kayan aiki mai kyau a cikin asibiti, ga matsaloli iri-iri. A daidai lokacin wani gwamna zai zauna ya kalli aikin da zai ci naira miliyan 100 a cikin yadda zai cika aikin ya cika biliyan 3, in ya cire miliyan 100 a ciki, sauran abin da ya saura biliyan 2 da miliyan 900 ina za a kai shi? Zai su kashe mu raba da shi da na kusa da shi. Sauran al'umma suna cikin matsaloli. Ga wata mata can za ta mutu a asibiti saboda naƙuda ba kayan aiki, wannan ba damuwar shi bace saboda matarsa ba ta cikin wannan matsalar. Fa yaktafi bi salamati nafsihi kidan, kaga imani yayi rauni kenan, imani yayi rauni. Dan shugabanninmu na ƙasar nan, 'yan siyasar mu, inda suna da cikakken imani da yadda ƙasar nan take cikin matsala, wallahi wanda Allah ya daura musu nauyi ba wanda zai je a cikin su ya gyara da bai kwanta ya wuce, wallahi babu, babu. Amma saboda imanin yayi rauni ba abin da ya shafe su. Ga matsaloli masu tarin yawa a cikin ƙasar, ina muku rantsuwa da Allah, akwai ranan da na je wani asibiti, mun je wani asibiti kusan bayan magariba zuwa isha, wallahi muka samu za a shiga da wata mata, za a yi mata operation, za a cire ɗa, ana neman tocin da za a hada a haska ta toci ba, a shi za a je ciro ɗan. To ikon Allah, Allah kyauta. Malam ya ce wa haza natijatu dha'fil iman, wannan sakamako ne na raunin imani. Fa innal mu'mina bi khilafi dhalika, domin shi mu'mini sabanin haka ne shi. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, annabi tsira da mincin Allah ya tabbata a gare shi yana cewa innal mu'mina min ahli al-imani, shi mu'mini wajen mu'amala da ƴan uwansa masu imani, bi manzilati ar-ra'si min al-jasad, kamar kai ne a gangan jiki. Ya'limul mu'minu li ahli al-imani, mu'mini yana jin radadi idan wani abu ya samu ƴan uwansa masu imani, kama ya'limul jasadu, kama ya'limul jasadu lima fi ar-ra'si, kamar yadda sauran gangan jiki ke jin zogi idan wani abu ya samu kai. Mun fahimta ku? Idan yanzu kanka na ciwo, idan za ka yi jinyar ciwon kai, zallan kan ne zai yi jinya kuwa da sauran gaɓoɓin jikinka, har da sauran gaɓoɓin jiki. Kanka na ciwo amma kafa ba ke ta tashi ta fita ba, kafa ba za ta ce a wuri, to tunda ba ni yake ciwo ba, kai idan taka a fita, ya ce kai ne yake ciwo, amma a ce ko takawa baya yi, bayan ko ba kafar ce take ciwo ba. To kaga ashe haka mumini ya kamata ya zama, in abu ɗaya ya samu mumini guda ɗaya, to duka musulmai su ji cewa wannan matsalar tasu ce, wannan damuwar tasu ce. To jin cewa wannan damuwar tamu ce, alama ce izuwa ga cewa za mu yi iya yadda za mu yi wajen ganin mun taimaka wajen warware wannan matsalar da ɗan uwanmu musulmi yake ciki. Ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, in je in raka ɗan uwana domin biyan buƙatarsa, manzo Allah ya ce hakan ya fi yiwuwa a gare ni sama da in yi itikafi na wata guda a wannan masallacin nawa. Kaga fa sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya ce in kai sallah za a baka ladan sallah 1000 a wani masallacin da ba wannan ba, in ba masallacin harami ba. In kai sallah masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, daidai yake da kai sallah dubu yanzu wanda ya sallar asuba dinnan da muke yi a masallacin annabi da ke Madina to sai an ninninka ladan mu mu da muke yi anan Bauchi sai an ninka ladan mu sun dubu shine ladan sallar zana asuba to kaga wanda ya itikadi a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullun yana da ladan sallar dubu biyar ladan sallar farilla amma manzo Allah ya ce da inje in yi itikadi na wata daya in samu ladan sallah 2530 a masallaci na yafi soyuwa gare ni in je da zaka dan uwa na ya biya bukatarsa mana yanzu kamar misali wani mutum zai tafi gona sai zai ce maka mallan Allah ka dan raka ni mu je cire shinkafa manzo Allah ya ce to dan raka shi mu je mu yi masa aikin gonarsa yafi soyuwa a gare ni sama da itikafi na wata guda a wannan masallaci kada ku ashe ɗan kuntakar musulunci ɗan kuntaka ce mai kyau so raunin imani ne matsala da samu ɗan uwanka musulmi amma ka dinga jin cewa kai baka da wata matsala kai baka da wata damuwa tunda baka cikin matsala ita kuma rayuwa da ka ganta wato juyi juyi ce haka rayuwa take juyi juyi ce akwai ran da za ta juyo maka wata ran kuma ta juyo a kanka haka rayuwa take wata ran ta zo gare ka wata ran ta tafi ga wani wannan sunan Allah ce daidai lokacin da kaga wani dan uwanka cikin musulmi yana cikin damuwa kai kana cikin farin ciki wata ran za ta juya damuwar ta dawo kanka farin cikin ya koma kanshi yanzu misali ai sunan Allah ce wani ya dariya wani yana kuka sunan Allah ce wani wa annahu huwa abu haka wa abuka Allah ya shi ke sa wanda ya ga dama ya yi dariya ya sa wanda ya ga dama ya kuka yanzu yanda gari ya waye nan ba a yi sallah asuba ba wani gidan yanzu an kwana ana farin cikin wacce ta haihu ta sauka lafiya wani gidan kuma yanzu an kwana ana bakin cikin jiya da daddare mamaka da su saboda haka daidai lokacin da shi wannan mai gidan yake farin cikin mata ta sauka lafiya shi kuma wannan mai gidan yana bakin cikin matata ta rasu wannan sunna ce ta Allah saboda ka a wani gidan ana farin ciki an samu karuwa a wani gidan kuma ana bakin ciki an samu min an samu raguwa wannan sunnar Allah ce yanzu yau din nan a yau wani Allah zai bashi jari a yau kuma wani zai samu karayen arziki wani zai farin ciki yau jari mai gwaɓi ya samu wani kuma yau zai bakin ciki kare a jiki ya zo babu kuma yadda aka iya so ma'ana in kana so ka gane yadda za ka mori rayuwa kar ka ɗauka cewa matsalan da wane ya shiga ciki wai har abada shi ne zai dawwama a ciki kai kuma ka dawwama cikin ni'ima ba zai yi ba dan in ka ɗauka haka to ran da ta jiyo kanka kuma za ka sha wahala in ka ɗauka haka ran da ta waiwayo kanka to za ka wahala amma ka samu ranka cewa irin yadda wani ya shiga matsala mai yiwuwa yau ko gobe ko jibi ni ma in shiga ba mamaki dan shi ma ba portal aka bude aka ce masu son shiga matsala su cika sunan su cika sunan shi kaddara ce ta ubangiji kaddaran Allah ne kuma ba wanda ya fi karfin ta ba wanda ya wuce kaddaran Allah ta aiki a kan shi saboda haka idan dan uwanka musulmi ya shiga damuwa to kai kokari wajen ganin cewa in kana da guduma wanda zaka iya bashi wajen magance matsalar sa ce maka mishi wannan shi domin taimakawa musulmi wajen magance matsalar sa yana shigar da farin ciki cikin zuciyar musulmi kamar yadda nake yawan ambata mana ita matsalar rayuwa da ka ganta kowa da kalan yadda Allah yake jarraba shi kowa da kalan yadda Allah yake jarraba shi yanzu zaka samu wani shi jarrabawansa a duniyar nan shine ya kwallafa baransa iya damuwar sa sai mota iya jarrabawansa gina a duniya yana son sai mota wani shi kuma an bashi motar to motar da aka bashi kuma ita ce jarrabawansa so shi wani samun motar ita ce jarrabawansa har ya mutu kuma ba zai ci wannan jarrabawan ba ba zai gama ba wani kuma motar da aka bashi ya tsallake jarabawan wancan to yanzu ya shiga wata jarabawan shi kuma motar yanzu ita ce jarabawansa
kullun yana hanyar gareji eh kullun shi kuma jarabawa su kullun su karka fara tsammanin cewa a to ai ni kan tunda na wuce waje kaza na tsallake a ba mamaki matsalar da wani yake ciki kai kana Allah zai tsallakar da kai ta wani kankanin abu kuma Allah zai kawo maka jaraba ta wani kankanin abu so kaga mutum cikin matsala eh ka san wai ya Hausawa cewa yake wai sun wai kaga mutum a rana wai ka sake tura shi eh ka tura shi Allah kuma ya hada da kai da shi ya tura ku ran da Allah ya tashi kuma ya fidda shi kai ya barka ci ai manzo Allah cewa irhamu man fi qalbi yarhamkum man fi sama in kuna son Allah da ke sama ya tausaya muku to ku tausaya ba Allah da yake ku tauka afwan ku tausaya ba bayin Allah da suke kasa kuna son Allah da yake sama ya ji tausayin ku ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ku tausaya ba bayin Allah da suke kasa eh kana so Allah ya taimake ka to taimaki wani kana so Allah ya buda maka to abinda Allah ya baka buda ma wani ya shigo da gurgurdan yadda kai ma bayin Allah da gurgurdan yadda Allah zai maka wanda ka ce kaidar Allah irin yadda kai ma bayin sa irin yadda zai maka eh Allah ya sa mu dace malai ya ci gaba da cewa mimma zahiri zahir iman har yanzu daga cikin alamomin raunin imani alama ta 16 shine infisamu ural ukhuwati bainal mutaakhayin shine wato kokarin rushe katanga ta ƴan uwantaka ko tsinke alaka ta ƴan uwantaka tsakanin ƴan uwa guda biyu tsakanin musulmai guda biyu yaqulu alaihi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa mata wa dathnani fillahi azza wa jalla mutane guda biyu basu taba yin soyayya don Allah ba au fil islam ko su so junan su saboda musulunci fa yufarriqu bainahuma awwalu dhanbin وفي رواية فيفرق ففرق بينهما إلا بذنب بعتب سامو متاني قد يقول لسك سجونا سبونا الله كما أغا سرب با فاتيسي إن تاسير زلبين تاسير زلبين معنى ينزو مثال إذا أكت ينزو دني دمالا سنين منا تارد جونا منا سنجونا سبونا الله to ranan da naji cewa na daina son shi ko yaji cewa ya daina kaunata to ɗaya daga cikin mu yayi zunubi mun gane ko saba ma Allah da ɗaya daga cikin mu yayi to wannan tasirin zunubin da shi umcin zunubin sai ya tasiri hatta a kaunar da muke ma junan mu saboda Allah ban san ko mun fahimta ba dama me yasa muke son junan mu saboda Allah saboda musulunci to sai ɗaya daga cikin mu yayi wani zunubi ma Allah to Allah in ya tashi hukunta mu duka sanadiyar zunubin ɗaya daga cikin mu wata ko fitnata la tusibanna alladina zalamu minkum khassa sanadiyar zunubin ɗaya daga cikin mu Allah madaukakin sarki sai ya sanya wani abu na gaba sai tasiri tsakani ba komai ya jawo ba illa saboda zunubi shine manzo Allah ya ce ba a samun mutane biyu su so juna saboda Allah kuma a raba tsakanin su in ba tasirin zulubin ɗaya daga cikin su kudin su fa hadha dalilu ala anna shu'mal ma'siyati qad yutala rawabitu al-ukhuwa al-akhawiyya wa yaqsimuha malan yake cewa wa hadha dalilu wannan dalili ne ala anna shu'mal ma'siya cewa shu'umcin zunubi da sabon Allah qad ya balal rawabit al akhawiyya wa yafsimuha tasirin zunubin sabon Allah yakan wato ainihin tsawaita a channel ko link na ɗan uwantaka kuma yakan iya yanke ta yakan iya yanke ta fa hadhihi al wahshatu allati yajiduha al insanu bainahu wa bain ikhwanihi ahyana malan yake cewa wannan wato kaushin zuciya da rashin jin dadi da mutum ke samu tsakaninsa da dan uwansa wani lokaci iya natijatun litadannil imani bisababil tikabil ma'asi sakamako ne
na wato cewa imanin sa yayi datti, imanin da imanin sa yayi rauni, imanin sa yayi kasa sanadiyar sabon Allah da yayi. Li anna Allah yusqitul asi min qulubi ibadihi, malam yace saboda Allah yana saukar da yana yadda darajar mai saba masa a cikin zukatan bayinsa. Li anna Allah yusqitul asi min qulubi ibadihi, saboda Allah yana kasa da darajar mai saba masa a zukatan bayinsa. Fa ya'isha bainahum aswa'a 'ayshi, daga zai rayu mafi munin rayuwa tsakanin bayin Allah saqiban qadar, zai zama bayi da wata daraja a wajen mutane, saboda darajarsa a wajen Allah ta yi kasa, to sai Allah ya saukar da darajarsa a zukatan mutane ma. Raziyul hal la hurmata la, zai waye gari a kaskance, kullum a kaskantacce din ga rayuwa, bayi da wata daraja ko wata alfarma a wajen mutane. Wa kadhalika, malam yace haka nan kuma mai sabon Allah, yafutuhu rifqatul mu'minina, wato a tausayi dake cikin zukatan mu'minai yana wuce, mai sabon Allah yana rasa wannan, wannan yana kubuce masa. Wa difa'ullahi anhum, sannan kuma wato kariya da Allah ke bawa masu imani, to yakan kubuce wa mai sabon Allah. Fa inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu, domin Allah madaukakin sarki yana wato ainihin bada kariya, yana tare fadawa masu imani. So duk wanda ya shiga cikin sabon Allah, to wannan yakan jawo sila ko dalilin da Allah subhanahu wata'ala zai fita sha'aninsa. Dan Allah ya ce, wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma, duk wanda ya kauda kai game da bin dokokina ya rungumi sabon Allah, Allah ya ce to zai rayu cikin kaskanci, sannan ran tashin alkiyama ya tashi a makamu. Allah ya sani. Wa min habalan yace daga cikin alamomin raunin imani, alama ta 17 shine adamu istish'alil mas'uliyya fil amali li hadha ad-din, mutum ya dinga jin cewa ba mas'uliyya bace a kansa, ya dinga jin ma'ana babu wani nauyi a kansa ko wajen wata gudunmawa da zai ba ma wannan addini. Fala yas'a li nashrihi, baya kokari da kai komo wajen yada wannan addini. Wala yas'a li khadimatihi ala an-naqib min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam, baya kokari li khidmatihi, baya kokari wajen yi ma addinin dan hidima sabanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, alladina lamma dakhalu fi din, su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka shiga addini, sha'iru bil mas'uliyati ala al fawri, suna shiga addini kawai suka ji cewa to dawoyin yada addinin nan fa ya aukansu daga musuluntansu, suka ji cewa ko nauyin yada addinin nan ya aukansu. Malam yace wa hadha Qufail bin Amr radiyallahu anhu, ganan Qufail ibn Amr Allah shi kare da gare shi, kam kana baina islamihi wa dhahabihi li da'wati qawmihi ila Allah azza wa jalla, wato kamar kace ba wani tazara tsakanin musuluntansa da kuma komawansa ƙauyensu domin yin da'awa da kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Laqad nafara 'ala al-fawri li da'wati qaumihi, yana musulunta ai cikin gaggawa ya koma zuwa garinsu domin kira zuwa ga addinin Allah. Wa bi mujalladi dukhulihi fi din, daga shigansa musulunci a hassa anna alayhi mas'uliyatan azimatan, sai ya ji waransa cewa fa to shi yanzu ya musulunta, to ba ku saura, akwai nauyi babba a kansa. Fa talaba min ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama an yalji'a ila qaumihi, sai nema izini a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya rasulullah ina fata ina so in koma zuwa ga mutane kauni. Faraja da'iyatan ila Allah subhanahu wa ta'ala, ya koma yana mai da'awa zuwa ga hanyar Allah, ya koma kauyen su ya zauna yana karantarwa, idan yayi karanta yayi karanta yayi karanta ne sake dawowa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya dauki karatu ya sake komawa kauyen su ya je karantar da su. Kaga ashe kenan, wannan yana nuna mana kullun kai yanzu ka tambayi kanka a matsayin ka na musulmi, yau shekaranka 25 30 40 50 kana tutiyan kai musulmi ne a cikin shekaru 40 50 25 30 da kake tutiyan kai musulmi ne kai makanka lissafi wani abu ne ya taba tasowa na musulunci musulunci ya gane cewa kai din dan san mana wani abu ne wata matsala ce ta taba tasowa na musulunci a inda kana iya bada gudumawa kuma ka bada gudumawar ka wanne ina fatan muna fahimta sannan kuma shi musulunci wato mas'uliyar da Allah ya daura ma kowa to gurgudan daman da Allah ya bashi muna fahimta ku gurgudan daman da Allah ya bashi mas'uliyar da Allah ya daura ma kowa gurgudan daman da Allah ya bashi wani abinda Allah ya bashi shine ya bude littafi ya karanta ya fassara zai iya wannan bangaren sa kenan wani kuma damar da Allah ya bashi shine yana da kafafen sadarwa idan an karanta ya yada wannan shi masuliyar sa kenan wani kuma damar da Allah ya bashi shine damar dukiya kuɗi shi zai taimaka a gina masallaci shi zai taimaka a sa mai a generator da shi zai taimaka ma ƴan media su sai kayan ɗaukan karatu da shi zai taimaka yana da daman da zai ɗauki nauyin masu wa'azi masu da'awa su shiga cikin ƙauyuka su je su yi wa'azi su yi da'awa daman da Allah ya ba shi kenan wani kuma duk bai da wannan amma sai zunzurutun wayo da basira Allah ya ba shi wannan daman zai iya wani kuma ƙarfin cin tuwo Allah ya ba shi in ana ginin masallaci ko ana gyaran masallaci ko ana ginin makaranta zai iya zuwa ya bada body service na shi zai iya wani gudumawar sa da yake da ita Allah ya san iya abin da yake da shi shine tashi cikin dare yayi addu'a iya abin da yake da ita kenan so kowa ya tsaya ya toshe gibin da ya bambaro ta bangaren sa wani mulki yake da shi gudumawar sa shi kuma gudumawar mai mulki jama'a ta tattare duka gudumawar waɗannan bangarorin da muka ambata domin yanzu mu za mu zo mu zauna mu karanta mu ce wala taqrabu zina kar ku kusanci zina kaga mai karantawa ya karanta ko mai yadawa ya yada mai gina masallaci ya gina masallaci kowa yayi nashi yanzu mai rage saura na mai mulki inda ake zina daukan mataki mu yanzu mun zo mun gama wala taqrabu zina za mu tafi bayan gari ne mu je hukunta masu zina muna da wannan damar ba mu da shi to kowa da inda zai tsaya ya toshe ma al'umma wannan gibin malam yace wal kathiruna al yawma yamkuthuna fataratin tawila ma bayna iltizamihim biddini hatta wusulihim ila marhalati da'wati ila Allah azza wa jalla malam yace amma da yawa daga cikin mutane yanzu sukan zauna su rayu a wannan duniyar na tsawon lokaci tsakanin su da na farko su iltizami su rike addinin ba sun yi nesa da shi ballantana a iso zuwa ga wai su bada gudunmawa wajen yada addinin shi kalan kanshi yayi watsi da addinin a kansa ballantana kuma ya kira mutane a wai su zo su musulunta ko kuma su shiga cikin addinin musulunci malam yace kana askanan nasu ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallama sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance yaqumuna bima yatarattabu ala ad-dukhuli fi ad-din min mu'adati al-kuffari wal bara'ati minhum wa mufasalatihim kafirai da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna tsayuwa kwarai da gaske a lokacin da suka shiga addinin musulunci suna tsaye wajen sauke abin da yake da alaka da addini na farko shine kin kafirai da gaba da su da yin baran-baran da su nisantar su da raba gari da su malam yace fa hadha Thumama ibn Usayd malam yace ga nan Thumama ibn Usayd radiyallahu anhu ra'u ra'isu ahli al-Yamama shine shugaba na mutanen kasar Yamama ko garin Yamama lamma usira lokacin da aka kama shi aka daure shi aka kama shi a matsayin ganima waji abihi aka zo da shi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farubi ba fil masjid
aka daure shi a masallaci wa araba alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-islam annabi sallallahu alaihi wasallam ya bijiral masa da musulunci masa kallon musulunci thumma qadhafa allahu an-nura fi qalbihi allah ya wato sa haske a zuciyarsa fa aslama ya musulunta wa dhahaba ila al-umra bayan ya musulunta ya tafi garin makka ya je umra falamma wasala makkata lokacin da ya iso garin makka qala li kuffari quraish sai ce mashuwar makafirin quraishawa la yaslikum habatu hamqatin min al-yamama hatta ya'dhana fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace makafiran makka ku ji ni da kyau yace wallahi kwayar dawa ko kwayar alkama ko kwayar gero ko shinkafa ba zai sake zuwa makka daga yamama ba har sai manzo Allah ya bada izini saboda shi wannan a ita kasar yamama dama kasar makka ai ba a shuka ko ba a noma a makka amma ana kawo abincin kuma daga kowane bangare daga cikin mafi girman inda ake kawo musu abinci akwai yamama garin da shi sumama yake shugabanci kenan to saboda gudumawarsa da zai ba wa musulunci sai yace makafuran makka ku ji ni da kyau in dai kuna gaba da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama to zan yanke muku abinci ya daina zuwa muku daga kasar yamama daga yau kuma duk wani kwayen shinkafa ko kwayar alkama ko dawa da za ku ga ta shigo muku daga makka daga yamama ta shigo garin makka to sai da izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu misali ai gudumawa ce ya bayar idan an yanke musu abinci ya ki zuwa musu na farko dai ka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka kama suka rirke su kaga dole su sake su na da yake na biyu kuma ba wanda a cikin su zai sake yin tsiwa ko ta mummunar magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi wannan sumama din sumama a mutum ne wanda kafin ya musulunta sumama ibnu athal ya kashe da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun wato dana tarko suna neman sumama a kowane lokaci wata rana sahabbai sun fita wasu daga cikin sahabbai sun fita cikin garin Madina sun dan fita gefen gari haka suna dan rangadi sai ga sumama ya fito daga garin su garin yamama zai tafi makka dan ya je umra irin nasu na jahiliya suna cikin gaskiya sai cikin dare ko sai suka yi ramda sumama suka damfe shi kai ya san kaga ai an yi babban kamuwa ne suka kama shi kamar kai ne yanzu ka fito cikin dare kana dan yawonka da dan bindiganka da addanka kana dan hahaskawa saboda tsaro kana hahaskawa ko sai kai kitibu da billa turji kaga ai ba magana ne kawai sai suka damke sumama suka damke shi sai wasu suka ce mu gama da shi anan aka ce a ina banza Allah na rayi aka shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana gani yace sumama yace masa Muhammadu lokacin bai musulunta ba sumama yace Muhammadu manzon Allah yace ku je cikin masallaci ku daure shi kaga budget ya rushe kenan maganar zuwa umra ka tashi aiki aka je masallaci aka daure sumama kullun annabi sallallahu alaihi wasallam zai sa daga gida a dafo masa abinci a kawo mishi a kawo masa ruwa ya sha in yana jin bayan gida a raka shi ya gama ya dawo a sake daure shi da safe manzo Allah ya fito ya ce masa sumama ka kashe mun sahabbai da yawa ya ce haka ya ce me kake so in maka yanzu me kake tsammanin zan maka ya ce idan ka kashe mu to ka kashe wanda ya cancanci kisa idan kuma ka yi min afuwa to wannan ba faran wani cikin ɗabi'unka ba yau ka fara ba kai na fara ba wanda ka samu musu abubuwa suna da yawa da yamma manzo Allah ya sake zuwa ya maimaita masa irin wannan tambayar shi ba kuma ya sake bada irin wancan amsar sai da aka yi kwana uku ana haka. Rana na uku manzo Allah yana zuwa sai ya ce da sabai khallu sabila ku sake shi din. Eh suka sake shi. Hikimar malamai suka ce da ta sa manzo Allah ya ce a daure shi a masallaci shine saboda ya ga irin yadda ake gudanar da addinin musulunci. Da lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masallaci shine dai masallaci shine kuma makaranta shine asibiti shine committee sulhu shine majalisar shura shine komai diga yadda ake gudanar da al'amuran musulunci da aka suke shi ya kama hanya zai bar gari sai yace sai wato hasken musulunci ya shiga zuciyarsa yace mutumin nan ya kamata in sassauta na masa dukkan ta'adin da zai kuma ya kama ni a muhallin da yana da ikon ya daukan sa a kai da yanzu wayannan sahabban nasa in yace su yi gunduwa gunduwa da nama na kowa ya ci dasu ci yin dan yi kas amma duk da haka yace a sake to dama ai yayi kwana uku a masallaci ya ga waɗanda suke zuwa suna musulunta duk wanda ya musulunta ana ce da shi ya je yi wanka sai ya tafi bayan gari ya samu rafi ya shiga yi wanka sai dawo yace na musulunta ya karɓi musulunci a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine malai yake kawo mana anan lokacin da ya musulunta da shekara ta zagayo zai tafi umara da ya tafi umara shine ya tara kafuran makka yace to wallahi ku sani daga yau tunda kuna gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ma rike wasu cikin sahabbansa kun hada su hijira su koma zuwa gare shi to ku ji ni daga yau tunda mu muke kawo muku abinci daga Yamama yace to daga yau na yanke hulɗa da abinci tsakanin da ku kwayen shinkafa an kun ga ta shigo cikin garin nan to sai da izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu kafuran makka suna so a kawo musu abinci daga Yamama sai sun taho wajen wa sai an yi delegate an zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam an nemi ya sa baki Sumama ya kawo abinci kaga yanzu akwai wanda zai sake zagin musulunci a cikin su akwai wanda zai sake zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su to kaga irin guduma wanda mai mulki ya dace ya ba mu addinin musulunci ke wallahul musta'an malai yace fa mufasalatuhu lil kuffari wa muhasalatuhu lahu wato takunkumi da Sumama ya sa makafuran Makkah nan iktisadiyan wa taqdiman wa taqdimu kafatil imkanatin mataha li khidmati ad-da'wa hasalat ala al-fawri malai yace wannan wato wata gudumawa ce da kuma gudanar da iya abinda yake iyawa wajen gudanar da da'awa da ba ma da'awa hidima wanda yayi akan gaggawa daga musuluntansa yayi yunkuri wajen sauke wannan nauyin li anna imanahu al-jazim istawjaba minhu hadha al-amal saboda imaninsa na gaskiya to ya wajabta masa yin wannan aiki inda yana da cikakken imani wallahu al-musta'an Allah ya sa mu wani lafiya zamu daga ta nan insha Allah ta'ala Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi alama ta 18 abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafi mana sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.